Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawalin cewa zai tsaye da wata muhimmiyar shawara cikin makonni biyu masu zuwa da za ta shafi yarjejeniyar sauyin yanayi da aka cimma a birnin Paris. Shugaba Trump ya bayyana haka ne a jawabinsa na cika kwanaki 100 bisa karagar mulki da ya gabatar a birnin Harrisburg, jihar Pennsylvania, a wani zaure da ke daukar mutane 10,000. Tun farko, shugaba Trump ya sa hannu a takardar zartaswar shugaban kasa a wata masana'anta da ke tsakiyar Pennsylvania, tare da bada umarnin sake nazarin yarjejeniyoyin da aka sa hannu a matsayin kasa da nufin tantance ko abokan cinikayyar Amurka da suka kunshi kasashe 164 sun kyautata mata. Jiya Asabar kuma aka gudanar da walimar shekara-shekara ta kungiyar 'yan jarida da ke aiki a fadar White House, karan farko tun da aka fara wannan walimar kusan shekaru 30 da suka shige shugaban kasa bai halarta ba. Shugaba Trump ya ki halatta wannan waliman domin ya ce baya ganin kafofin watsa labaran da mutunci. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina fata za ku yi waliman lafiya, tamu za ta fi kayatarwa. Dubban mutane ne suka yi dafifi a Washington jiya Asabar domin zanga-zanga da suka yi wa lakabi da People's Committee Climate March, ko kuma jerin gwanon yanayin na al'umma. Waɗanda suka shirya gangamin sun ce suna begen ganin wannan yunkuri ya aika da sako ƙarara ga gwamnatin shugaba Trump da kuma 'yan majalisa game da tsare-tsarensu da suka shafi yanayi. An gudanar da zanga-zanga ne bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya sa hannu a takardar zartaswa da nufin faɗaɗa haƙar mai a cikin teku da ya ce zai taimaki Amurkawa, ma'aikata da iyalansu. Wannan sauyin matsayin dai bai kwantawa masu kushe wa shugaban kasa a rai ba, waɗanda suka ce alkawalin da gwamnati ta yi na haƙar mai zai iya yin illa ga yanayi. Madagan gangamin yaƙi da sauyin yanayin sun yi wa zanga-zangar lakabi da ayyukan yanayi da kuma adalci. Ƙungiyoyin hamayya da ƙasa ta Rasha da ɗan gudun hijiran nan mai yawan suka Kremlin, Mikhail Khodorkovsky, ya ƙirƙiro da gudanar da zanga-zanga ƙin jinin shugaba Vladimir Putin a birane 32 jiya Asabar, duk da cewa hukumomi sun ayyana ƙungiyar a matsayin haramtacciya suka kuma haramta mata gudanar da ayyuka tare da kai samami a ofishosinta da ke birnin Moscow. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci gangamin da aka gudanar a birnin, waɗanda suka taru a wani wurin shakatawa kafin suka yi tururuwa zuwa ofishin gudanarwa na gwamnati da ke kusa. Suka miƙa wasiƙa da suke kira ga shugaba Putin kada ya tsaya takara karo na hudu a shekara 2018. A Petersburg, 'yan sanda sun kama masu zanga-zanga da dama bayan kimanin mutane 200 sun gudanar da zanga-zanga ta lumana ba tare da tsangwama ba. An gudanar da zanga-zangar ne jiya Asabar bayan da gagarumin zanga-zangar da aka gudanar a watan Maris, zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama, inda aka kama sama da mutane 1,000 da suka hada da shugaban kungiyar hamayya Alexei Navalny. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani sojan Amurka jiya Asabar sakamakon wata fashewa da ta auku kusa da Mosul a arewacin Iraki, bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron Amurka. Sanarwar ta ce sojan ya rasu ne sakamakon raunuka da ya ji a fashewar da ta auku a baya Mosul. Rundunar Amurka da ke sa ido kan ayyukan soji a yankin bata bayyana sojan ba, sai dai ta ce za ta fitar da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba. Tun farko a wannan makon, wani babban kwamandan rundunar sojin Iraki ya ce dakarun ƙasar sun kakkaɓe ƙungiyar IS daga rabin birnin Mosul bayan musayar wuta na tsawon makonni. An ayyana gabashin ƙasar a matsayin ɓangaren da aka ‘yantar baki ɗaya a watan Janairu. Daga ƙarshe an ta sakeyar wata ba Amurka da aka zarga da leƙen asiri da ƙasar China ta tsare ba tare da tuhumarta ba na tsawon shekaru biyu bisa ga cewar mai gidanta. Jeff Gillis ya faɗa a wata sanarwa cewa matarsa Sandy Fang Gillis ta tashi daga China ranar Juma'a ta isa birnin Los Angeles na jihar California, abinda ya kawar da wani tsamari tsakanin Amurka da China. Wata kotu ta ba da umarnin ta sake ta gida ranar Talata bayan da aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Babbar daraktar wata gidauniya da ake kira Dikko Foundation da turanci Hajiya Hauwa Dikko ta jaddada buƙatar iyaye a arewacin Najeriya su saka ‘ya’yansu cikin makaranta. Tana mai cewa fa’idar saka su ta fi kowace matsala da suke hange tattare da neman ilimi. Hajiya Hauwa ta zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan muhimmancin faɗaɗawa ko ƙara ba da dama ko gurabu wajen ganin ɗiya mata sun samu ilimi.
Gaskiya yara mata har yanzu da kwai matsala a arewacin Najeriya, don saboda mafi yawanci in ka shiga cikin karkara za ka ga cewa da kwai ‘ya’ya mata da yawa da ba su yi karatu ba samu, ana maganan karatun boko kenan. To ta wani fannin ma har da na addini za ka ga duka matukun ana ba a samu karatun ma kwata-kwata da na addini da na boko. Kuma gaskiya yana samun cibaya a cikin rayuwar mata, don za ka ga sodiya suna yawan wahala don kasancewan ba su da cikakken wayewan gane abubuwan da ke tafiya a cikin duniya da yadda duniyan take ci gaba. Kuma nan gaba in ba a yi sa'a ba za ka ga abin yana ta bibiyan yara, wato ita wanda ta girma ba ta da bokon sai ka ga cewa ya kai ga ita ma nata ‘yan ba za su samu wannan dama su yi karatun ba, don ba ta san daɗin shi ba. Su ba za ta sa himma a kanta tabbatar da ‘ya’yanta sun samu karatun ba.
Mene ne ki gani kaman suka zama to ƙalubale ga wannan harkan?
To daga cikinsu dai na ma riga na gaya maka ɗaya, mafi yawancin ‘ya’ya matan wanda ba su samu karatu za ka ga ba kowace ce take gane illar rashin karatun ba, da haka ga tana da zama wajen neman ma ‘ya’yanta ilimi ita ma. Kuma mafi yawanci ‘ya’ya mata ne suka fi rashin sa'an ci gaba samun karatu nan, don saboda ana yawan yi musu aure da wuri. So za ka ga cewa ko da ta fara samun karatu wani sa'i za a tsinke mata karatun. Kannan kuma tana yana kuma shiga cikin yana ɓata musu rayuwa wajen za ka ga cewa ba sa samun wayewa inda za su samu mu'amala, ba su cuɗanya da mutane, markon ‘ya’ya matan, because yaran da yake samu yana zuwa makaranta yana cuɗanya da yara, za ka ga zai koyi zama da mutane, zai koyi mu'amalat da mutane, zai ya san zai shiga cikin mutane ya tafiyar da kanshi da kwai abubuwa da yawa da zai koya. In Allah ya ba shi nasara ma ta je kamar har secondary school ta sake samun wannan daman ba ta zauna kusa da iyayenta ba, za ta zama za ka ga ta san yadda za ta tsaya matsayin kanta, ta gyara kanta, don a makaranta ne na secondary za ta koyi ba wanda zai mata kitso, ba wanda zai mata wanki, ba wanda zai adana mata kayanta, da abubuwa da yawa da za a koya mata wanda a gida ba za su samu wannan ilimin ba in tana zaune gida. Don a gida ba za a tilasta mata irin rayuwar da za ta yi a makaranta da yadda za su samu na boko ba. So gaskiya yana kawo illa sosai wajen tarbiyyansu, da wajen yadda suke da masaniya yadda za su tafi da rayuwarsu, da yadda za su dinga ɗaukan shawarwarori ko kuma su kansu yanke ma kansu shawarwarin da ya dace ma rayuwarsu, yadda za su tafi da rayuwarsu hatta rayuwarsu na aure da na 'ya'yansu, za ka ga ana samun matsaloli da kurakurai da koda tarayyar su ma da mazansu wasu sa'i, za ka ga shi yasa yake kawo yawan mutuwan aure.
Me kike gani zai zamanto kaman mafita don a samu ƙarin yawan 'ya'ya mata a karatun boko?
To, babban dai sha'ani shine a ta ilmantar da iyaye, a dinga nuna musu illan abin da yake jawowa. Kannan su mazan su fahimta da cewa wato ita 'ya mace nan bata samu karatu ba, su ma suna cikin masu samun sakamakon don rashin tarbiyyar nan da yake zama mata matsala, zai shafe su sosai. Tunda ita ce za ta tsaya masa a matsayin matarsu a gida, yadda za ta ilmantar da yaransu, yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yansu, yadda za ta iya taimaka ma yaransu. Mafi yawanci mata da yara za ka gani su je, in yaran Allah ya taimaka sun je makaranta ma, misali ta aure ta fi 'ya'ya suna zuwa makaranta, za ka ga cewa su dawo da karatun makaranta suna son wanda zai taimaka musu, babu wanda zai taimake su wajen homework misali, matsala ne, sai ka ga su kansu nasa karatun yana nema ya gurɓance ko kuma ya lalace. Kuma kamar yadda nace, tunda ita kanta bata san darajar karatu ba, za ka kila ba ta baida muhimmanci akan ta tabbatar da yaran sun je makaranta. Yanzu haka da kwai abin nan wani program da gwamnati take yi wato na SBMC da ake tura, ana son a fadakan ma jama'a al'umma da cewa su shiga cikin harkar makarantar primary, su sa hannu duk yadda za su taimaka mata a haɓaka karatun yara na primary. Mafi yawanci za ka ga in ka je makaranta ana PTA meetings, iyaye mata ba su zuwa su binciki abubuwan da yaran suke ciki, halin da yaran suke, bal na ma su tabbatar da suna karatun kanan, karatun ma yana da daraja, ana ba su shin da ya kamata. So da kwai illoli da yawa da abubuwa da yawa da yake kasance musu a kai su, gaskiya faɗakar ma iyayen su san da cewa a ilmantar da ita, don saboda kubuce ma duk waɗannan illoli da ake samu na society, don gane da mace in ta samu karatu, in mafi yawancin matan da ke al'umma suka samu karatu, to gaskiya wannan al'umma za ta samu cigaba, za a samu tarbiyya, za a samu natsuwa, za a samu kwanciyar hankali, za a samu fa'ida da yawa fiye da yadda mutane suke tsammani in 'ya'ya mata suna zuwa karatu.
Cikin makonnin baya mun gabatar da wani rahoto da Iliya Kuren ya aiko mana kan aikace-aikacen wata hukumar ƙasa da ƙasa ta Ingila wacce take tallafa wa 'yan mata da zarafin karatu ya kubuce musu su samu damar ci gaba da karatu. A cikin rahoton za ku ji ƙarin dalilai da suke dakushe ci gaban ilimin ɗiya mata a Najeriya.
Sunana Zainab Umar daga ƙaramar hukumar dawakin Tufa Kano State. A arewacin Najeriya, ƙididdiga ta nuna cewa akwai ƙarancin zuwan yara mata makarantu da kuma yawaitar daina zuwan su kafin su kammala. Waɗansu suna fara zuwa primary 1-3 su daina zuwa, wasu kuma ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar, wasu kuma in sun gama primary ne ba sa ci gaba da karatu. A wasu wuraren, musamman ma ni yankin da na fito, mafi yawancin 'yan matan wannan yankin sun fi maida hankali ne wajen tallace-tallace zuwa gona, yociyawa, siyarwa da kale, ko kuma su dinga tafiya rafi suna wanka a kududdufi, ko kuma su dinga zuwa ramin ƙasa suna yau da kwambu ko da gwambulo ana biyan su kuɗi. Kuma wannan abin yana kawo a rayuwarmu ba. Sau kuma idan aka duba wannan abin ba komai ne yake haifar da shi ba face talauci. Saboda mu 'yan mata mun fi kowa rashin cin moriya aikace-aikacen da gwamnati take gudanarwa, musamman ma fannin ilimi, tunda ba a yi wani tanaji domin mu ba wanda zai dinga jin ra'ayoyinmu tare da buƙatunmu ba. Amma da zuwan 'yan fodi ta ƙarfafa mana gwiwa wajen buɗe mana dandalin inuwar 'yan mata da dandalin 'yan mata. Ta wannan fannin ne kaɗai 'yan mata muke samu mu tattauna muhimman buƙatunmu, mu kuma fitar mu tattauna matsalolinmu tare da muhimman buƙatunmu. Kuma a nan ne ma muka san irin hanyoyin da za mu bi wajen miƙawa mahukuma su ruwa da tsaki buƙatarmu.
Second chance education
mafita ce ga 'yan matan da suka rasa damar farko a fannin ilimi. Kuma idan aka ci gaba da yin shi, za a wayi gari a nemi 'yan matan da ba sa zuwa makaranta a rasa. A sakamakon jadawalin da ake koya mana a inuwar 'yan mata, da aka zo nazari ta fuskar kyautata zato, a nan ne muka fahimci menene buƙatarmu. inda aka zo nazarin bukatu anan da muka tantance sai muka fahimci cewar mafi yawancin mu bamu iya karatu da rubutu ba to sai bukatun mu wadda tafi muhimmanci ita ce ta akoya mai a sama mana hanyar da zamu iya karatu da rubutu kuma sai gashi mu bamu yi primary ba baranta kuma kaga babu yanda za a yi shiga secondary school to shine muka fitar da wannan bukata a sama mana hanya tunda su wanda aka samu kamar na wannan ilimin nan na yaki da jahilci ba a yi tsarin akan cewar kamar mu za su iya zuwa su koyi karatu a nan ba an yi tsarin ne akan manya iyayen mu haka to sai muka fitar da wannan bukatar inda da aka yi taron gangami na yan mata aka tantance bukatar aka yi bukatar koyon karatu da rubutu ta cinye sai muka rubuta bukatar inda muka je gurin yan kungiyar mazaba muka mika musu wannan bukatar su kuma su suka yi mana jagoranci wajen zuwa sashen ilimi na karamar hukuma inda aka je sashen suka bada suka ce to su mu yan jama'ar gari su bada taimakon su da za su bayar yan kungiya su bayar su ma kuma za su bada nasu taimakon inda su ma suka bada malamai da chalk na rubutu sannan su kuma jama'ar gari inda yan kungiya suka karo malaman da su rika koyar da karatun addini
te zai zaki kwatanta yadda muhimmancin wannan yake a rayuwanku a yanzu haka
gaskiya muhimmancin shi a rayuwar mu ba kadan bane ba tun da aka tashi aka yi tsarin koyarwar ma an tsara iyakacin yan mata 200 ne za su timuri wannan shirin amma sai gashi yan mata 300 har da 70 da ko na dai manta kadorin kai sun ci 97 kai sun timuri wannan shirin kuma lokacin da ake yin wannan tsarin ba a yi tunanin cewar za a samu waɗanda za su tafi secondary school ba sai gashi daga ciki yan mata 24 sun tafi secondary kuma ma boarding school kuma babban nasarar da za mu ce mun samu shine mafi yawancin mu mun iya karatu da rubutu kuma sannan gabaki ɗaya mu kowace ta iya rubuta maka sunanta da na mahaifinta a yanzu zancen da nake
wannan matsalolin da kika lissafa daga farko kamar su tallace-tallace akwai sauyi ne yanzu a yankin naku?
Eh gaskiya yanzu yan mata sun daina wannan tunda suna zuwa makarantar sosai da tallacen da suke zuwa da kuma zuwa gonaki yanzu duk sun rage ba a samun waɗanda suke zuwa sosai.
To yanzu a yanki a fannin koyon karatu din wani bukatu ne kike ji wanda gwamnati za ta iya shigowa don ta biya muku bukata?
Gaskiya wannan abun ba iyakacin yan matan wannan yankin ne suke da bukata ba ragowa su ma yan matan ragowa wannan fannin su ma suna da bukatar wannan abun idan tunda bukatar ba kamar yadda na faɗa bukatar kusan yawancin lungu da sako na jahohin arewacin Najeriya suna da wannan matsalar to idan haka ne kaga su ma suna da bukatar wannan tallafin idan aka taimaka musu rayuwar mu yan mata za ta inganta yan mata za mu dinga yin zabi a rayuwar mu za a samu yawaitar likitoci a asibiti mata a makarantu za a samu malamai mata kuma sannan za a samu yawaitar ma'aikatan gwamnati mata
daya daga cikin darussa da dalibai suke fuskantar matsaloli a kansa shine lissafi domin shawo kan wannan matsala da kuma taimaka malaman lissafi gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan 14 domin sayo littattafan lissafi ga makarantun lissafi da ta kafa a jihar su 26. Kwamishiniyar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Idris Faskari ce ta bayyana haka a lokacin wani taron horaswa da aka shirya musamman domin malaman lissafi a duk fadin jihar. Ga ƙarin bayani da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce ilimin lissafi yana ɗaya daga cikin darussa da ya zama wajibi ɗalibai su mai da hankali a kan shi. Ta ce gwamnatin jihar Katsina ba za ta yi ƙasa a guya ba wajen ganin ta himmatu domin ganin ɗalibai sun rinƙa gane inda aka nufa a fannin ilimin lissafi. Alhaji Muhammad Tukur Umar shi ne shugaban cibiyar bunƙasa ilimin lissafi a jihar Katsina ya yi bayanin cewa gwamnati ta amsa kiransu wajen sayo musu waɗannan littattafai sai dai abin da ya rage su tashi tsaye domin kare waɗannan littattafai da kuma koyar da su ta yadda ya dace.
Halin da ake ciki yanzu na cingwa bai dade ba da ita gwamnatin jihar ta Katsina ta ba da kuɗi kunzulutun kuɗi har sama da miliyan 14 ga hukumar ilimi ta jiha domin aso littattafai da yin bita ga malamai masu koya ilimin lissafi da na kimiyya waɗanda ke karkashin makarantun gwaji na ita wannan hukumar ilimi ta ko kuma hukuma ta bunƙasa ilimin lissafi a jihar Katsina. Kuma wannan tsakani ga Allah yana ɗaya daga cikin abubuwan dama da muke ta roƙo muke ta fata ita gwamnati ta yi. To kaga a takaice nan wurin gwamnati ta ansa kiran mu kuma ta kawo gudunmuwarta wanda mu kuma abin da ya rage mana da mu da malaman nan da duk wasu masu duba ko masu ruwa tsaki cikin wannan harka ya kasance mun ba da gudunmuwarmu. Ita gudunmuwar gwamnati ta ba da kuɗin, to kuma ta ba da kuɗi kuma ita kuma ministry ta sau, to kuma ministry ta sau
kamar waɗannan irin littattafai ne aka so.
Waɗannan littattafai da aka so su ne muke kira littattafan customized books a Turanci. Mala wasu littattafai ne wanda aka yi su musamman don amfanin jiha na a cancin cimo don amfanin malaman jihar Katsina waɗanda aka sauƙaƙa su a sauƙi mai kyau wanda gwalgwaron hali inda malami ne na lissafi ko kuma mai koyo lissafi da ya ɗauki littafin nan ya bi su a hankali yana koyar da ɗaliban shi, to za ka ga ba tare da fata lokaci ba ɗaliban sun fahimta wannan darasi.
To su ɗalibai su ma an so nasu?
To da malamin kamar da ke ga ma dama na ɗalibai ne ba malamai ne, su malamai su yi aiki da su ne, su kuma ɗalibai su ake kawo waɗannan littattafai su suke amfani da su a waɗannan makarantu da za mu rarraba su.
To ta yaya za ku rarraba littattafan? Kowace makaranta za a kai koko za a kai cibiyoyi na da ke faɗin wannan jiha ne?
To tsakani ga Allah dama su waɗannan littattafan an so su muka raba su ne akan makarantunmu na gwaji waɗanda suke guda 26 ne. Kuma waɗannan makarantu na gwaji sun shaho kowace shiya da ka sani ta nan jihar Katsina guda uku. Haka kuma ɓangaren Huntuwa muna da makarantun Gaman College Pilot, Gwamnan Palace Secondary School na Faskari, Dandume, Bakori, Kafur, Malumfashi da Musawa. In ka dawo ɓangaren Katsina muna da su kaman Gaman College Pilot ko da muke kira da Jiko College ta Katsina, Kofar Sauri, Jibiya, Batsari, Dutsenma, Safana, Batagarawa da Kulfi. Wanda in ka ce ɓangaren Daura akwai Ganga, muna kiran ta Gaman Palace Secondary School Daura amma dai Ganga, sai Zango, Gwajo-gwajo, Mani, Kankiya, Jikamshi, Mashi. To waɗannan su suka haɗu gaba ɗaya suka yi makarantun na guda 26 wanda in ka lura dukkansu sun taɓo shiya, kuma wannan shiya ita ta haɗu ta jiha baki ɗaya. So kaga ko ina an gutsara mashi ɗin kenan.
To waɗannan littattafai ka ce na irin ɗalibai ne da kuma malamai su ƙara duba yadda za su samu ƙwarewa wajen koyar da shi wannan ilimin lissafi. To idan aka samu waɗannan littattafai saɓanin irin waɗannan al'umma da na zainawa, akwai wani mataki da za ku ɗauka?
A tsakani ga Allah ba za mu yadda ba. To tsakani ga Allah mu mun san muhimmanci wannan littattafan, mun shi sa muka nemi aka kawo su, kuma shi ya sa ma da aka kawo su muka nemi malaman su ɗin su zo a yi musu bita, domin wannan bita shi zai ƙara wanke ko kuma azamar da su bisa ga yadda za su je su koya a azuzansu. Shi yasa kaga aka ware ko kuma aka ba da dama a yi wannan bita wadda muka yi ta a gida uku, muka yi ta a shiyar Huntuwa, shiyar Daura, shiyar Katsina a lokaci guda ɗaya. Kuma na wannan makarantun su kusan duk makarantun da za su amfana da waɗannan littattafan makarantu ne waɗanda aka ɗauko malaman su aka zo aka yi musu wannan koyawa na haka.
To da ƙarshe me kiranka ga sauran al'umma na ko akwai wani haɗin kai da kuke buƙata?
To hakikanin gaskiya yanzu abin ya rage wajenmu, domin muna cewa gwamnati ba ta yi ba, to gwamnati ta yi nata yanzu. Sora menene ya rike sora tsakanin malamai, ɗalibai, mu dinnan da iyayen yara, mu ko mu zo mu taka rawar mu? Saboda tsakani ga Allah harka ta ilimi ba harka ce ta mutum guda ɗaya ba. Tari da mutane sun ce gwamnati ba gwamnati kadai ke da hannu ba a cikin harkar ilimi, kowa yana da hannu. Saboda gwamnati ta bada kuɗi, ta so kaya aiki, ta yi wa malamai refresher ko vita. Saboda abin da ya rige malamai ku je ku koya abin da aka ce an koya muku, ɗalibai ku saurara, iyaye ku sako yara, ku dinga karfafa musu. Yin haka shi kadai zai sa a cimma nasara abin da muka zo.
A lokacin wannan taron bita na tattauna da wani malami na lissafi Muhammad Yusuf wanda ya mana bayanan irin abubuwan da suka fahimta da kuma yadda za su koya ma ɗalibai. Zaradin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Kebbi inda makon jiya muka kawo muku kashin farko a hirar da Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren ƴan mata ta Jekaka Dawo da ke Jega Hajiya Saratu Musa Argungu, wacce ta yaba da cigaban da ta ce aka samu wajen shigar da ɗiya mata makaranta domin bidar ilimin zamani. Wannan mako za mu dora ne da wannan tambaya da Maryam ta mata.
A bangaren malamai kuwa Hajiya Sarutu Musa Arugungu ta ce anan kam akwai bukatar gyara.
Abinda zan ce ga malamai abinda za a yi dan yanzu zaka iske malami bai san aikin malanta ba yadda ya kamata. Saboda yadda anga koyar da malamai can da yanzu ba haka aka koyar da su ba. Can da akwai tun bakin secondary school akwai teacher training colleges bakarantun nan secondary na koyan aikin malanta. To an ji din yanzu an kashe su babu su. To amma akwai COE college in education inda ake koyan aikin malanta. To da idan kana college of education in zaka je teaching practice so biyu ake yi ka hanka kare shekara na uku. In ka kai shekara ta biyu zaka je kai sati shida ka je wajen koyan aikin malanta. Sannan ga wannan lokacin malamanka da ka karanta sheka dan kana kamar karkashin department uku akwai na education sannan akwai na civics ɗinka guda biyu ya Allah ko da history na ko islamic studies ko physics ko chemistry ko biology ko dai wannan na su dai wannan ukun suna nan
inda ka shahara
to dole malaman waɗannan fannoni guda uku sai kowanne sai ya zirce ka kafin ka ƙara waɗannan sati guda shida sannan in an je duba sai ka kawo yadda ka tsara aikin ka yadda ka kakkasa aikin ka sati sai ka kawo shi scheme dai ai ba ka sai an yi scheme sana ake lesson plan sai ka kawo wannan kashe-kashen ka na sati sai ka kawo malami ya gani sannan yadda ka tsara yadda zaka koyar da darasin ka sai ka kawo mu malami ya gani sannan note din da zaka ba yara sai ka kawo mu malami ya gani sannan idan in an ka zo ma malami sai ya shiga aji da kai kuma in yazo karbe su zai yi gaba dai sai baka kai gayan ka baka da komi ka gwada iyawarka zai kuma bayan aji ya zauna baya can daga karshen yara ya zauna shi ma ya zama kamar dalibi yana kallon ka duk abin da ka kai duk kurakuran da kai kai zai rubuta inda kake da gyara zai rubuta maka in ya hito zai maka bayani ga inda ka samu kuskure ga inda ya kamata ka gyara ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi sannan lokacin nan malami bai zuwa cikin aji haka nan daga shi sai shi salami na alami na a'a sai akwai abubuwan da za su kara maka ka taimaka ma yara su fahimci a miƙa kanu yi
wato
dabarun koyarwa wanda ake ce ma teaching aid dole zaka ga wannan lokaci malami yana kokarin in zane na ya zano irin kana teaching social studies na kayo zanen inna da baba ka kawo kai uwa da baba da diya da sai ka zano ka kama yara kai manna gaban allo uwa ya gani a fahimci abin da kake yi to amma yanzu babu ba su yi to inda gyara akai na ɗaya dai sai an dawo da teacher training colleges makarantun nan secondary na koyan aikin malanta sai an dawo da su saboda bai yiwa a ce wai in kamar yin gini ne kana haza gini daga sama ka ce ginin kai tsaye ai sai ka haro shi da tushe ho in kana sai ƙarfi ya tsaya to sai ku an maishe su sun tsaya an haro daga farko a ba malami foundation ne yadda zai koyar to in ya zo ma ta college of education ya san dora ina zai yi dan mu haka mun kai duk wanda ya mun ka kare ni ban yi training college ba amma na da secondary school ne amma na je NCE na ji daɗi nan da shiga university sai ni kamar ni na kwasa garabasa dan abin da ni koya lokacin NCE shine a nan university to da za a ce a dawo da wannan a dawo da teacher training colleges a yi akwai na mata akwai na maza ko da biyu na akwai cikin jiha ko uku za su wadatar sannan an zo wajen college of education teaching practice da an kamar suwa so guda maimakon so biyu a dawo da shi ya dawo so biyu in ka tai kai mistake su masu malaman na waɗannan fannoni su guda uku ai an ta aibu teaching practice an dawo an yi observation za a zo a zauna a yi analysis a ga shimina na common kurakuran da kowa ka samu ya an gano kurakuran ga da kowa ka making very common kowa yana yin su sai a dawo to an zauna an malami ya shiga cikin aji gaba ɗaya dan darabin shi kuke sai a muku bayani na musamman na wanda zai shafi kowa kuma kowa sai ya gane ya fahimta ya gyara amma an bar abu dunkule an bar ka tai so guda ka tai ka lawo da kan da amma wani malamin ko zuwa bai ba ko kuma an dawo ba to ko an mai ma gyara ina da kana ka gyara tunda ba a cika koma aji ba to me an kai ba ai komai ba saboda kai yana so sai an dawo da teacher training colleges sannan masu NCE su dawo su teaching practice so biyu maimakon so guda university ma haka masu waɗanda suna karatun inda suka ƙware da kuma education.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu sauraro da aka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.